الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yarda da sahalewa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun sake hallara don ci gaba da karatu da muke a cikin littafin Akhta'ul Musallin littafi wallafar Sheikh Muhammad Siddiq Al-Minshawi rahmatullahi ta'ala alai wanda muke karantawa a wannan masallaci na Juma'a na Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu anan cikin unguwar Matsango a garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna almuru na 20 daidai ga watan Rajab hijira alif da 446 wanda kuma ya dace da 20 ga watan 1 shekara 2025 miladiya za mu dora insha Allah ta'ala akan yadda muka tsaya a wannan littafi yayin da malam yake mana karatu akan kurakuran da ake tafkawa yayin biyan bukata ina amfani da wannan dama in ji hankalin yan uwa dangane da littafi da muke bayarwa a wannan majalisi a sani cewa wannan littafin na karatu ne wanda ya san cewa ba mai karatu bane kai ya karba mu yi wa kanmu adalci idan baka cancanta ba ka san baka cancanta ba kar kawai kaga ana bayarwa kai ma ka mika hannu ka karba baka iya karantawa ba kuma ba karatun ne a ranka ba mai wa ma hanya ce ta kawo ka wuce ba saba kai ma da zuwa wajen karatu ba ba kuma damuwarka bane eh muna son wanda duk ya san karatu ko da wucewar ya zo yi ya karba zai karanta wala Allah wannan kuma yayin sanadin da zai sa kuma ya rika halarta har ma ya rika haratul wadansu majalisan na karatu to wannan ai alkhairi ne dama abin da ake nema kenan amma wanda muke ki shi ne wanda zai karba bai iya karantawa ba kuma ma tsautsayi ne ya kawo shi kuma ya tafi ma zuwa zai ya jefar da shi a daki daga nan kuma shikenan ya raba masu karatu da shi shi kuma bai yi karatun ba Allah mai yaka mu adalci mu ji tsoron Allah mu yi abin da ya kamata Allah madaukakin sarki ya kowa albarka ya sanya wannan karatu namu albarka waɗanda suka sadaukar wajen samar da waɗannan littafa Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi kuma ya tara mu da su a cikin lada ina ji za mu tashi saniyan akhta'un fiha khilaf abu na biyu karkashin kurakuran kamarwa malam yace akhta'un fiha khilafun kurakuran da malamai suka yi sabani akai wato kurakuran da muka karanta guda 13 daga farkon wannan littafi akan abin da ya shafi kamarwa kurakure ne da babu sabani akan cewa kurakure ne amma yanzu malam zai kawo kuma wani bangare na kuskuren da aka yi sabani a kansa tsakanin wanda suke ganin kuskure ne da waɗanda suke ganin ba kuskure bane da kuma waɗanda suke ganin idan an bi ta hali kaza ne kuskure amma idan an kiyaye an bi ta hali kaza ba kuskure bane malan yace istiqbalul qiblati wastidbaruha bi gha'itin aw bawlin fiskantar alƙibla da juya mata baya bi gha'itin yayin tsugunawa don bayan gida aw baulin ko kuma yayin tsugunawa don fitsari shin mai fitsari ya iya fiskantar alƙibla mai bayan gida ya iya fiskantar alƙibla lokacin yin fitsari ko bayan gidan shin mai fitsari ko bayan gida ya iya juyawa alƙibla baya kamar mu anan ya kalli yamma ya yi fitsarinsa ko ya kalli yamma ya bayan gidansa wannan matsala ita ce za mu karatu a kanta yau malam ya ce wastiqbalul qiblati wastidbaruha fil khala'i aw al fada'i bi gha'itin aw bi baulin la yajuzu malam ya ce fiskantar alqibla wastidbaruha da juya mata baya kaga mu anan fiskantar alqibla alqibla mu anan tana gabas ko juya mata baya kuma fiskantar yamma don haka fiskantar alqibla mu anan mutun ya kalli gabas wastidbaruha da kuma juya mata baya mu anan mutun ya kalli yamma fil khala'i a wajen biyan bukata a wajen biyan bukata shine fil khala a wajen biyan bukata a kafon aban daki a wajen biyan bukata a bayan daki awil fada ko kuma a sarari ko a cikin bayi ko a sarari aw bi gha'itin yayin abinan yayin yin bayan gida aw bi baulin ko yayin yin fitsari malam yace la yajuzu bi halatta abinda malam yace fiskantar alqibla ko bata baya ko a cikin bandaki ne ko a sarari ne yayin biyan bukata na bayan gida ko biyan bukata na fitsari malam yace la yajuzu bi halatta kaga malam yace zai kawo mana ne kuskuren da aka yi sabani a kansa amma daga nan ya bayyana kansa ya nuna matsayarsa bi halatta bi hadisi abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu saboda hadisin abu ayyub radiyallahu anhu kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace idza ataitumul gha'ita idan kun je yin bayan gida fala tastaqbilul qiblata bi gha'itin kada ku fiskanci alqibla yayin yin bayan gidan wala baulin ko yayin yin fitsari wala tastadbiruha kuma kar ku juya wa alqibla baya walakin sharriqu aw gharribu sai dai ku kalli gabar ko ku kalli yamma ku kalli mahudan rana ko ku kalli mafadarta fa qala abu ayyub sai abu ayyub yace fa kadimna shama wataran sai muka halarci kasar sham wa wajadna marahiba qad buniyat mustaqbilal qiblati sai muka samu bandakai an riga da an gina su kuma suna fiskantar alqibla fananharifu anha to sai muke karkacewa alqiblar wa nastaghfirullaha muke neman gafarar Allah madaukakin sarki wannan hadisi da malam ya kafa hujja da shi hadisin Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu hadisin yana cikin Bukhari kuma yana cikin Muslim kuma dangane da wannan matsala idan ba ku manta ba mun karanta hadisin Salman al-Farisi a baya da aka tambaye shi kad allamakum nabiyukum kull shay'in hatta al-qira'ata annabinku ya koyar da ku komai da komai har yadda ake tsugunnawa a biya bukata yace ajal yace ba shakka haka yace nahana an nastaqbil al-qiblata bi gha'itin aw bawlin ya hanemu mu fiskanci al-qibla yayin bayan gida ko yayin fitsari kun ga hadisin Salman shi ma a cikin sa akwai wannan matsala ta hana yin bayan gida ko fitsari ana fuskantar alƙibla ko ana bata baya har ilau akwai hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu shi ma hadisi ne ingantacce a cikin Muslim yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza jalasa ahadukum li hajatin fala yastaqbilanna qiblatan wala yastadbirha idan dayan ku ya tsuguna don biyan bukata to kar ya fiskanci alqibla kuma kar ya bata baya wadannan hadisai guda uku hadisin Salman al-Farisi da ya gabata da hadisin Abu Ayyub al-Ansari da yake gaban mu a littafi da hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhum ajma'in wanda na ƙara mana yanzu wadannan sune umda a wannan babu dukkan hadisan sun yi magana akan cewa ba a fiskantar alqibla annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kuma da lafazi hadisin Salman al-Farisi yace manzo Allah sallama ya hana mu fiskantar alqibla ko ba ta baya yayin fitsari ko bayan gida ya hana mu wannan lafazi ne ko aiki lafazi ne hadisin Abu Ayyub al-Ansari da yake gaban mu yanzu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala bawlin wala tastadbiruha walakin shariqu aw gharibu annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan kun je bayan daki to kar ku fiskanci alqibla yayin wato yayin bayan gida ko kuma yayin fitsari kuma kar ku juya mata baya to kun ga wannan shi ma wato lafazi ne ba aiki bane hadisin Abu Huraira da nace mana yana cikin Muslim shi ma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi idza jalasa ahadukum li hajatin fala yastaqbilanna alqiblata wala yastadbirha idan dayan ku ya tsuguna dan biyan bukata kar ya fiskanci alqibla kar kuma ya bata baya to duka waɗannan zantuka ne wanda kuma suke magana akan hani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sai dai kafin mai nisa wannan hadisin na Abu Ayyub da yake gaban mu cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce walakin shariqu aw gharibu sai dai ku kalli gabar ko yamma wala Allah wanda ya fara jin hadisin to kuma zai samu rudani an ce kar a fiskanci alqibla kar a bata baya kuma an ce ku kalli gabar ko yamma to akwai bukatar mu san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da yake wannan magana lokacin yana Madina Madina kuma alqiblar su kudu ne ba gabar bane alqiblar su kudu ne kudu ce alqiblar su Madina tana arewa da Makka don haka mutanen Madina suna kallon kudu ne in yawon ka yayi kadan shine sai ka ce gabar masamar lada a garin ku ba amma wani yamma ne ma masamar ladar a garin su wani arewa wani kudu gane don haka kaga kenan idan yace kar ku fiskanci alqibla kar ku bata baya yayin tsugunno shi da yake Madina kaga kenan kar ku kalli kudu kada ku kalli arewa me ke ce mafita ku kalli gabar ko yamma mu kuma yanzu kar ka kalli gabar kar ka kalli yamma ka kalli kudu ko arewa haka zancen yake insha Allah an warware to sai mallan yace amma fil mirhad fa ikhtalafa al ulama fi hukm dhalika amma a cikin bandaki al mirhad ana nufin bandaki bayi wurin da aka kille shi aka tanade shi don wanka da biyan bukata shine al mirhad shi yasa in kun kula hadisin Abu Ayyub yace faqadinna shama wajadna marahida jam'u mirhad sai muka samu bandakai kad buniyat mustaqbil al qibla an gina su suna fiskantar al qibla kamar yaya shine yadda aka gina bandakin idan ka shiga wajen biyan bukata to fa tsarin yadda bandakin yake ginin sa to biyan bukatarka idan kana so kayi asake ba tare da ka wahala ba babu takallufi shine ka fiskanci alqibla ka kaddara yanzu irin bandakan yanzu shaddar da za a yi ta takwalba ko ta tsuguno ko ta zama kaga idan aka sanya ta direction din ta nan zaka mai nan zaka fiskanta irin wannan wani lokacin kuma shadda ma ko irin ta mace ta gargajiya ta fafafiya mai rami ko irin ta sai ita ma zaka samu tana da irin dabi'arta in ba nan ka fiskanta ba to sai fitsarinka ya dawo kanka ko kuma ba za ka ji dadin tsugunan ba to kagan aka yi ta ya zamo zaman ta kajika daidai yadda abu zai fita yadda ya kamata sai dai ka kalli gabar to kaga an gina ta tana kallon gabar kenan yace sai muka samu bandakai an gina su suna fiskantar alqibla mustaqbil alqibla a wata riwaya nahwa alka'bah wato suna nahiyar dakin ka'aba fanan harifu anha kaga bai ce fan harafna anha ba da yace fan harafna anha sai muka karkace da sau daya ne kenan sai ce fanan harifu anha wanda yake nuna maka cewa wato ba sau daya akai ba duk sanda muka shiga to sai mu karkace daga alqibla wa nastaghfirullah sai mu nemi gafara Allah wasu malaman suka ce kamar yadda Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ta cikin al-Minhaj wasu malaman suka ce wa nastaghfirullah wato sai mu nemi gafara Allah daga halin da muka samu kanmu shine duk da mun karkace din amma dai muna ganin wato mun yi wa Allah ba daidai ba za mu iya bakin kokarinmu mu karkace ba zai zama direct mun kalli alqibla ba amma karkatar kuma ba zai zama karkata ce cikakkiyar karkata ba saboda yadda muka samu kanmu a bandakin sai mu nemi gafara Allah cikin abin da muka gaza wasu kuma suka ce wa nastaghfirullah ta'ala sai mu nemi gafara Allah madaukakin sarki wa masu ginawa wanda suka gina bandakin haka sai mu roƙa musu gafara Allah sai mu karkace mu dai mu biya bukatar mu a karkace in mun fito mu ce Allah ka gafarta musu masu ginin bandakin nan suka gina shi haka wasu malaman kuma suka ce wa nastaghfirullah azza wa jalla sai mu nemi gafara Allah madaukakin sarki wato idan mun karkace din mun biya bukata wannan sai ya tuna mana wasu laifukan mu da muke wa Allah to bayan mun fito kuma sai mu nemi gafara Allah daga zanuban mu ba wai iya wannan ba wannan laifin na shiga bandakin ba ya tuna mana wasu laifukan mu ne dan haka wasu suna ganin cewa ai tunda sun karkace daga alqiblar to ba su yi laifin da za su yi istighfari ba dan haka neman gafara ba na wannan laifin bane ba to amma kuma zance mai inganci wanda shi kansa Annabawi ya rinjayar shine dai abin da kowa yake fahimta din shine fassara ta farko ma'ana ta farko cewa sai mu karkata sai mu nemi gafara Allah cikin abin da muka gaza wajen karkacewa din ya gafarta mana sauran abin da muka gaza wannan kuma yana nuna yadda sahabbai suke da antseni da kuma kyanta masuci da addinin Allah ruko da addinin Allah yadda suke da ruko da addinin Allah mutum ne a bandaki ne fa daga shi sai shi a bandaki ko leke ba a yi balle a yi tarayya da wani a ciki amma duk da haka yana kokarin kiyaye dokokin Ubangijinsa har ma bayan ya kiyaye din iyayen da zai iya abin da ya gaza in ya fito ya nemi gafara Allah cikon a gafarta masa cikon abin da ya fi karfinsa bai samu yayi ba tsakani da Allah waɗannan bayan Allah sun yi fice wajen bin Allah sun yi fice wajen riko da wato addinin Allah subhanahu wataala sabanin yadda muke a yanzu mutum in ya samu kansa a wajen da ido yayi karanci a kansa in ya samu kansa a wajen da babu mai ganinsa to shikenan kuma sai ya aikata abin da ya ga dama kuma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa yana daga cikin wannan annabawa tun farko ko abinan yana daga cikin maganganu na annabawa tun a farko idan mutum ba shi da kunya sai aikata abin da ya ga dama to rasar kunyar halin da muke ciki a yanzu shi yake sa mutane suke abin da ga dama ko a cikin jama'a ko a keɓe ko a bayyane ko a asirce amma in muna bibiyan sahabbai za mu ga yadda suke da kokarin riko da addinin Allah ba sa bukatar ai kiwon su ba sa bukatar a tsawatar musu ba sa bukatar a ba su tsoro ba sa bukatar sai sun ji kunyar wani sanin su ji tsoron Allah suna jin tsoron Allah ne saboda Allah madaukakin sarki ya cancanci a ji tsoron Allah a tsoron sa suna jin tsoron Allah ne saboda Allah subhanahu wataala ya shi ya halicce su shi yake da hakki akan su na su ji tsoron sa ba tsoron wani ba kunyar wani ba Allah ka sa mu shiga da imani Allah ka inganta mana musuluncin mu to sai malam ya shiga mas'alar ta sabani sai yace amma filmir hadi amma fa idan a cikin bandaki ne fakhtulifa ko fakhtalafa ulama fi hukmi dalika malamai sun yi sabani a cikin hukuncin hakan din fiskantar alqibla ko juya mata baya fa dhahaba aljumhuru ila jawaz istiqbal alqiblati wa istidbarha fil bunyani sai jumhurun malamai anan ya hada da malikiya da shafi'iyya har ma abin da aka dogara da shi a hanbaliya dukkan waɗannan kamar yadda ibnu hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya jingina ra'ayin zuwa ga jumhurun malamai a cikin fatahul bari ko waɗannan a'imma guda uku duk suna kan wannan fahimta shi yasa malam yace jumhur na malamai sun tafi akan halaccin fiskantar alqibla wastidbariha da juya mata baya fil bunyani a cikin gini jumhurun malamai sun tafi akan ya halatta akan ligabar a cikin bandaki ya halatta akan liyamma a cikin bandaki yayin fitsari ko bayan gida واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر ان كف حجه a cikin wannan batu da hadisin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala Abdullah ibn Umar yace raqitu yawman bait Hafsa wa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama ala hajatihi mustaqbil ash-sham mustadbir al-ka'bati Abdullahi dan Umar yace raqitu yawman ay sa'idtu wannan bakar an fassara maka raqitu raqitu ay sa'idtu na hau yawman wata rana bait Hafsa kan dakin na hau dakin Hafsa wata rana kaga na hau daki kan daki kenan kuma dakin Hafsa kuma yar uwarsa ce ai ko Abdullahi dan gidan Umar dan Khattab ne Hafsa fa dan gidan Umar dan Khattab ya je gidan yayarsa ya je shi zai wani aiki wanda Allah zai wani gyara ko zai duba wani abu wani dalili ne wata haja wata bukata cikin bukatu ta sa ya hau saman dakin ta raqiti yawman bait Hafsa a wata riwaya raqiti yawman ala dari Hafsa wata rana na hau kan dakin gidan Hafsa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama sai naga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ala hajatihi akan biyan bukatarsa a cikin bandaki mustaqbil ash-shami yana fiskantar kasan sham mustadbir al-ka'bati ya bawa ka'aba baya yana fiskantar sham baitul maqdis sham yankin syria yanzu yankin filastin yankin isra'ila da ake kasar sharri kasar ƙarya to Isra'ila ba kasa bace Filistin ce kasa a musulunci Isra'ila ba kasa bace siyasa ce kawai wannan yankin to mai fiskantar wannan yankin kuma a Madina to kuma ya ba wa Makka baya direct opposite kenan yace sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan bukatarsa a bayan daki wato kenan bayan dakin shi ba rufi alaihi salatu wassalam ba rufi amma idan daki kun ga hadafi office bandaki hadafi office amma bandakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba rufi kuma kamar yadda ya tabbata a wasu hadisan kasan kuma ba babu tiles kuma ka fara cewa fulo dabe ka ce dabe sannan ka ce fulo sannan ka zo magana tal dalilin da yasa kenan ga wanda yake karatu idan yaje hadisan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke bayanin tuffar wankansa alaihi salatu wassalam wankan tsarki wani lokaci idan ya kammala wankansa baya wanke kafafunsa sai a karshe me yasa saboda mai wanka a cikin tsabi in ya wanke kafa a cikin tsabi me yayi ba tsira ba dan haka tunda a cikin tsabi ne to in ya zo wanke kafa sai ya koma bushashshen wuri sai ya wanke kafafunsa a gefe shine hikimar canza wuri hikimar jinkirin wanke kafafu sai a karshen wanka saboda ban dakin sa babu dabe ba fulo wanda ya tayar Allah ka sa mu cika da imani. To dan haka ban dakin annabi alaihi salatu wassalam babu rufi dan haka sai ya gano shi. To annabi kila da amincin Allah sabbata a gare shi da maganarsa da aikinsa duk shari'a ne da maganarsa da aikinsa duka recording ake yi mun ga yanzu a wani hali ne ya ganshi amma tunda annabi ne sallallahu alaihi wasallam to dole a faɗa saboda shi an aiko shi ya karantar da al'umma komai saka duk abin da Allah ya tsinkayar da kai dangane da shi alaihi salatu wassalam in dai har Allah ya baka iko ka tsinkaya to Allah yayi haka ne don a sani abinda Allah bai ga damar a sani ba game da shi wallahi baya yiwuwa lokacin da aka zo za a wanke shi alaihi salatu wassalam bayan Allah ya mashi tukawa da Ali ibn Abi Talib da Zubair ibn al-Awwam da suka zo yi mashi wanka sai suka samu sabani mu kwabe manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama mu wanke shi irin yadda muke kwabe mamatan mu mai musu wanka ko ko yaya zamu yi masa wanka suna wannan tattaunawa a tsakanin su suka samu sabani sai Allah madaukakin sarki sai aiko musu bacci wani ikon Allah sai bacci ya dauke su nan take ba su iya sun aiwatar da komai ba sai bacci kowannen su kuma sai mafarki mala'ika jibrilu ya ce masa ku wanki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin tufafinsa kar ku yarda ku kwabe shi sallallahu alaihi wasallam kaga da Allah bai ga damar a gani ba har a bayar rayuwarsa bai yarda a gani ba saboda ba wani sako a cikin hakan din zuwa ga addini amma duk abin da akwai sako to Allah madaukakin sarki baya hana a tsankaya shi yasa game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane su tsamda ransu su tsaya su fahimci addini yadda ya kamata annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mutum ne dan adam jinsi ne na mutane in an ce kamar kowa ana nufin halitta ne shi ma ɗa ne daga ƴaƴan annabi adam wanda uwa da uba suka haifa shi ake nufi da kamar kowa in ka ji wani ya ce ba kamar kowa ba to yana nufin fifikon da Allah madaukakin sarki ya bashi shi ba kamar sauran farar hula ba ne amma mutum kam mutum ne saboda inda ba mutum ba ne ba to da tsarin rayuwarmu da tasu ba za ta faɗe ba da haka ba zai yi mu koya ba domin idan halitta ta bambanta to siffa da ɗabi'a da aiki da al'ada bambanta suke yi ko ba haka ba yanzu zai yi a ce rayuwarka irin rayuwar take gidanka ne ko zai yi da halitta ta bambanta sai yanzu ko tsakaninmu da aljanu zanna mu karanta da ku a nan kashi da za mu gurgura mu tsotse mu jefar su kuma suka ce shi ne abincinsu mafi daɗi me yasa bambancin halitta to idan halitta ta bambanta da ɗabi'a da al'ada da hali da yanayi da ɗabi'u da aiki bambanta suke yi to halittarmu da shi halitta ce iri ɗaya amma Allah madaukakin sarki ya fifita komai nasa akan namu amma ɗabi'arsa ta ɗan adam ne shi sallallahu alaihi wasallama dan haka wannan dalilin yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa shi da sha da bacci da dariya da fushi da murmushi da zama da tafiya da shiga bayan daki da aure da haihuwa yayi mantuwa ya tuna yayi shawara da sauransu sai Allah ta'ala ya dora masa irin yadda mun wa muke yi domin duk a cikin hakan din zamu koyi rayuwar mu inda ba haka yake ba to ba za mu koyi rayuwa a wajen sa ba illa da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi don haka idan har wani ilimi ya zo mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya shafi cikin gidansa to wannan wajibi ne wannan ilimin mu san shi ko daga matansa ko daga hadimansa ko daga kananan sahabbai da suka tsinkaya ba shakka Allah madaukakin sarki ya dora masa nauyin ya karantar da wannan al'ummar ibada da rayuwa a cikin zantuka da ayyuka to shi yasa waɗannan sahabban duk yadda muke son sa ba mu kai su son sa ba duk yadda muke bin sa ba mu kai su bin sa ba duk yanda muke da ladabi da tarbiyya da takatsantsan a hakkin sa wallahi ba mu kai su ba ina mai tabbatar muku da cewa wallahi ba mu kama kafar su ba gashi nan yadda alqur'ani yayi bayani akan su yadda suka yi fice alqur'ani ya jinjina musu kuma su ne dai waɗanda da suke ba mu irin wannan labaran inda laifi suke fada inda laifi suke aikatawa alqur'ani ba zai jinjina musu ba da alqur'ani shi zai fara bayanin laifukan su amma alqur'ani shine ya wanke su da soso da sabulu tas kuma yace Allah ya yarda da su hadisi suka biyo baya suke fadan falalar su ɗaya bayan ɗaya daki daki tare da cewa sun gaya mana waɗansu abubuwa masu nauyi wanda ya shafi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba laifi bane addini ne kamar sai ka samu wani ko a Kano ko a Zaria sai kai kashi kasa kace a cikin Bukhari ko a cikin Muslim an yi dagaren cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ne za a shiga cikin gidan ma'aiki ana bada labarin gidansa dan ne abin da labarin da Allah bai yarda ba zai bari a gani ba ko ba zai bari a faɗa ba na ba ku misali ɗan su jama'a an gane don haka mu ɗauki ilimi yadda sahabban nan suka kawo mana shi kuma mu ɗauki saƙon da yake ciki na ilimi Abdullahi ɗan Umar ɗin nan a lokacin yaro ne ba wani girma ya yi ba amma yana cikin zakakuran sahabbai masu son koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ai mai hawa kan ɗaki kamar sai yaro in dai ba kafinta ba don haka yace sai na tsinkayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala hajatihi akan biyan bukatarsa sai naga yana fuskantar Sham yankin Palestine kuma ya ba wa Ka'aba baya shi kenan wannan abin da Abdullahi dan Umar ya faɗa jama'a babu wani wanda ya maida hankali akan yaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan me zai leka a wannan yaron mara kunya ne a ba wanda ya shiga wannan batun abin da aka shiga yi shine to kenan idan a cikin banɗaki ne za a iya saƙon kenan babu wani kuma tone-tone bayan wannan to kenan idan a cikin banɗaki ne za a iya amma an gane to shine malam sai ya kawo wannan sai ya ce wa bi hadal hadisi as-sabit da wannan hadisin ne tabbatacce khassasu umuman nahyi fil istiqbal sai jamhurin malaman sai suka kebe gamewar hanin fil istiqbali wal istidbar cikin fiskanta da juya baya bi annahu yajuzu fil bunyani duna al fada'i da cewa ya halatta a cikin gini banda a sarari kun gane jumhurin malamai khassasu umuman nahyi sai suka kebe gamewar hani wane ne gamewar hani hadisin Abu Ayyub da yace idan kun je ku bayan gida kar ku fuskanci alƙibla kar ku juya mata baya kun ga da yace idan kun je bayan gida kar ku fuskanci alƙibla kar ku juya mata baya yayin biyan bukata wannan me yasa aka ce masa umuman nahyi ya hada ko ina ma
tunda ba a ce in kun je bayan gida a cikin daki ba kawai in kun je bayan gida kuma ba yana nufin cewa sai cikin ban daki ba ko in kun je wajen biyan bukata domin al-gha'ib kamar da na ambata mana a karatun da ya gabata shine duk wani al-makanul mutma'in duk wani guri mai nutsuwa wanda mutum zai iya tsugunawa biya bukata shine al-gha'ib so sawa'un wajen nan a gine yake ko ba a gine yake ba kawai dai hadisin Abu Ayyub yace in kun je biyan bukata kar ku fuskanta da kibla sai ku biya mata baya dan haka an hana ba tare da an tantance ko an bambance a wannan gini ko fili ba shi kuma hadisin Abdullahi dan Umar tunda a gida ne kun ga a cikin gini ne sai suka ce to kenan wancan hadisin Abu Ayyub da ya game ko ina da ko ina yanzu wannan hadisin na Abdullahi dan Umar ya cire cikin gida kenan banda a cikin gida amma an hana a sarari shine zancen da malam yake wa zahabat ta'ifatun ukhra ila anna umuma an-nahyi fi hadith abi ayyub la yukhassisuhu fi'luhu sallallahu alayhi wa sallam fi hadith ibn umar malam yace wa zahaba ta'ifatun ukhra wa kuma daga cikin malamai sai suka tafi akan cewa ila anna umuma an-nahyi cewa gamewar hani fi hadith abi ayyub da yazo a cikin hadisin Abu Ayyub al-Ansari la yukhassisuhu fi'luhu sallallahu alayhi wa sallama fi hadith ibn Umar aikin sa a cikin hadisin Abdullahi dan Umar ba zai kebance wancan gamewar hannun ba hadisin Abu Ayyub ya game hani ko a cikin gini ne ko ba a cikin gini ba hadisin Abdullahi dan Umar kuma aiki ne ku fahimci abin da suke nufi wannan ra'ayin akan sa Ibn Hazm al-Zahiri rahimahullah ta'ala yake Allah ya masa rahama cewa hadisin Abu Ayyub al-Ansari magana ce hani ne amma hadisin Abdullahi dan Umar kuma aiki ne ko Abdullahi dan Umar ganin sa kawai yayi ba shi ne ya fito yace yanzu kan ku fuskanci ku ba al-qibla baya ba ganin sa kawai yayi dan haka sai waɗannan malaman suka ce to kuwa aikin sa sallallahu alaihi wasallama ba za mu dauke shi mu amfani da shi wajen kebe hannun sa da ya gane komai ba li'anna fi'luhu khas la yu'aridu qawluhu al-'am lil umma suka ce domin aikin sa da yake bance shi ba zai yi karo da zancen sa da ya game ga al'ummar sa ba ya hana al'ummar sa wannan aikin kuma shi ya shafa illa an yadulla dalilun ala annahu arada liktida'a bihi fi zalika wa illa kana khassan bihi illa an yadulla dalilun sai dai idan wani dalili aka samu yayi nuni ala annahu arada liktida'a bihi akan cewa yin hakan din ya nufi ai koyi da shi ne fi zalika a wannan aikin na juyawa al-qibla baya wa illa in ko babu dalilin da yake nuna cewa ya nuna ai koyi da shi ne kana khasan bi to wannan aiki shi kadai ya shafa dan haka ba za mu yi amfani da shi wajen canza ma'anar hadisin Abu Ayyub ba kun gane to wa kaifa yakunu arada liktida sannan ma ta yaya ma ku zai za a ce ma yayi nufin ai koyi da shi ta yaya wa bi fi'lihi wa yaf'aluhu fi makanin la yatali wa alayhi fihi ahad alhalin gashi nan yana aikatawa a gurin da ba wanda zai ganshi ta yaya za a ce yayi ne dan ai koyi da shi gane abin da malamin yake nufi wannan malaman suna cewa wato ba za mu dauki aikin sa mu canza maganarsa da aikinsa ba sai dai in wani dalili ne ya nuna mana yayi aikin ne dan ai koyi kuma ta yaya ko irin wannan aikin zai zama abun koyi aikin da yayi shi a wurin da ba mai ganinsa malamai kenan ai wanda bai karatu bai more ba to malam yace wal haqqul ladina milu ilayhi gaskiyar da mu muke karkata zuwa gare ta inji mai littafi ba mu anan ba malam mai littafi ce gaskiyar da muke karkata zuwa gare ta anna fi'luhu sallallahu alaihi wasallam khasun bihi shine aikin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bance shi ne wancan zance na cewa kar ku yi da mu yake wannan aikin kuma da wani ya leka ya ganshi ya tsinka yake yana yi wannan kuma shi ya shafa wa illa in ku ba haka ba fala qimata littafriq bainal bunyani wal fada'i to sai da babu wata kima ta bambanta tsakanin gini da fili لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سبود أي أنسام دق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما شوى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببوله النبي إرادة أمين شن الله صبت عقريشي يا هنم فسكن شأ القبلة يا ينفس آري فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها sayna gan shi kafin ya rasu da shekara daya yana fuskantar alƙibla inji Jabir babban magana kun ga wannan hadisin fa yanzu malai ya kawo shi a cikin rikici kici manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu fuskanci alƙibla yayin fitsari ya hana wannan da baki ne ko yace ni kuma kan ya rasu da shekara kawai sai na gan shi yana fuskantar alƙibla فلو قلنا ما لا يتيتو دا ذامو چي بأن فعله ملزم لنا دا ذامو چي أيكين سيا كامامو يا حوكمو دا ذامو چي أيكين سيندي يا حوكمو لأصبح الأمر مباحا في البنيان وغيره تو دا سيد ما الأمر يا حلت أتكين جني ما دوانين جني ولا قيمة للتفريق سيد ما باب وانا أنفان مارا رباوا لأموم الفعل في حديث جابر رضي الله عنه سبو دقاشنا حديث جابر يا قمي ايكم دومي شي حديث عبد الله بن عمر ديتي يا حوكان ايكم هايناني اجداني تو ادان انشي حديث عبد الله بن عمر دامو كربيشي سبو دا اجداني سيمو ربا سيمو شي حديث ابو ايو شي ينا مغناني اكاين اسراريني حديث عبد الله بن عمر كما shi kuma in a gida ne za a iya sai ce to yaya zamu da hadisin Jabir shi hadisin Jabir cewa yace kan ya rasu da shekara na ga yana fuskantar alƙibla bai ce a gida ba dan haka shi ma zai yiwu a fili ne dan haka idan mun ce aikin annabi sallallahu alaihi wasallama zamu dauka akan wannan al'amarin mai amfani da shi to shikenan yanzu hadisin Abdullahi dan Umar ya nuna mana cewa a cikin gini hadisin Jabir kuma ya nuna mana cewa a ko ina ma dan haka sai ya zama bambance tsakanin gini da ba gini ba ma bashi da amfani ratin ya dani tauri ko wa qala ibn al-arabi ibn al-arabi al-maliki rahimahu Allah ta'ala sai yace wal mukhtar abin da ya fi zababban zance wallahul muwaffiq Allah shine yake datarwa annahu la yajuzu listiqbalu wala listijbaru fis sahara'i wala fil bunyan yace kawai bai halatta ba fuskantar alqibla ko duya mata baya fis sahara'i ko a fili ne ko a sahara ne wala fil bunyan ko a cikin gini ne kawai bai halatta ba ابن عبد البر ابن العربي لان ان نظرنا الى المعاني دومين idan muka dubi ma'anonin hadisan faqad bayyana anna al-hurmata lil-qibla in mun dubi ma'anonin zancan wai mecece hikimar da ta sa aka hana din mallan yace to ai mun yi bayani anna al-hum anna al-hurmata lil-qibla cewa al-hurmata al-qibla ce me yasa aka hana fuskantar alqibla din ko a bata baya saboda alfarmar alqibla yace mun yi bayani cewa alfarmarta alƙibla ce, wato darajarta da alfarmarta ta wuce mutum ya fiskance ta, ya sharkata bayan gida, ya fiskance ta, ya tsallafa tsari a alƙibla. Tare da cewa Ka'aba tana can yadda take fa, amma daraja alƙibla take da shi. To idan ku haka ne, wala yakhtalifu fil badiyati fis sahara'i, to babu wani sabani ko a kauye ne a sahara, yace babu wani bambanci. Wala yakhtalifu anan ikhlas anan bambanci, babu wani bambanci ko a kauye ne a cikin sahara, babu wani bambanci. In dai an ce alfarmar alqibla ce ta sa aka hana, yanzu idan kace abinan, idan kace hikimar da ta sa aka hana saboda darajar alqibla ne, to a cikin bandakin alqibla bata daraja ne? A cikin gidan bata daraja ne? In kuma kace a'a, ai nan kango ya tare, kini ya tare, to idan a wajen ne ba gari a gabanka ne? Ko ba dutse daga nan har Makka? Ko ba tudu daga nan har Makka wanda ya tare ka da Ka'aba? An gane? Amma al-Imam an-Nawawi Allah ya masa rahama a cikin al-Minhaj yace, to ai mu a mazhabarmu ta Shafi'iyya, idan ya zama tsakaninka da ginin akwai zira'i uku, abinda ya haura zira'i uku, to ba za ka fuskanci alƙibla ba. Dole ya zama tsakaninka da ginin ba nisa kafin ya halatta maka. In an samu ƴar tazara ya kai zira'i uku, to ya haura zira'i uku, to shikenan ba za ka fuskanci alƙibla ba. Wa inna darna ila al-athari, idan kuma mun dubi hadisai ne, fa inna hadisa abi ayyub, to hadisin abu ayyub din amun fi kulli mawdhi'in, ya game ko ina. To me yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa fuskantar alqibla ko ba ta baya yayin biyan bukata, ya game cikin gini da kuma fili. Dan haka hadisin ya game ko ina, mu'allilun bi hurmati qibla, yana mai kuma yin bayanin dalilin hakan din da alfarmar alqibla. Wa hadith ibn Umar, hadithun Abdullah ibn Umar kuma radiyallahu anhuma, la yu'ariduhu, shi kuma ba zai ci karo da hadithun Abu Ayyub ba. Wala hadith Jabir, hakan nan hadithun Jabir ba zai ci karo da hadithun Abu Ayyub ba. Li arba'ati awjuhin, saboda fiskoki guda hudu ba za su karo ba. Ahaduha, fiska ta farko, annahu qaulun, ay hadithin Abu Ayyub magana ne. Wa hadani fi'lani, waɗannan hadisan kuma da na Abdullahi dan Umar da na Jabir, Abdullahi dan Umar da yace ya hau kan daki ya ganshi, da Jabir da yace kan ya rasu da shekara ya ganshi, dukkan su ayyuka ne. Wala mu'arabata bainal qauli wal fi'l, mallan yace kuma babu karo tsakanin zance da aiki, zance da aiki babu karo tsakanin su. To wannan tunda haka wannan shine ra'ayinsa, dole zai fada ai maka shiru. Amma in ba haka ba, mazhabar jam'i, mazhabar hada tsakanin dalilai, a wajenta aiki yana tasiri sosai wajen canza ma'anar kauli. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ko yayi hani, sai aka samu aiki kuma ya saba wannan umarnin ko ya saba wannan hanin, to a mazhabar malamai masu jam'i masu kokarin aiki da dalilan gaba ɗayan su, to aikin yana tasiri a kaulin, sai ya ba kaulin wata ma'ana. Amma akan ra'ayin Ibn Hazm da wanda yake da fahimta irin tasa, shine in dai kauli ne, to ba a kawo masa karo da aiki, da aiki kawai, aiki a bashi ya kebe wanda a ganshi yana yin sa. Kauli kuma yana nan ya shafi dukkan wanda hukunci ya shafe shi. Asani na biyu, annal fi'la la sighata lahu, yace sannan aiki bashi da siga, lafazi ne yake da siga, aiki bashi da siga ballantana a dauki umarni ko hani a cikin sa. Wa innama huwa hikayatu halin, shi aiki kawai labarin yanayi ne. Wa hikayatul ahwali mu'rada lil a'zari wal asbabi, labaran halaye kuma to su kuma suna iya samun karo da uzuri da sabubba. Dan an ga mutum akan wani hali, ta iya yiwa wani uzuri ne ya sa shi haka, tayu wani sababi ne ya sa shi haka. To dan me abin da uzuri ne ya sa aka aikata shi, za a dauke shi kuma a je kuma a gwama shi da babban zance. Dan me abin da wani sababi ne ya sa aka yi shi, za a dauke shi a je a canza wani hukunci da shi. Dan haka dan an ga aiki kawai zalla, to ba za a yi gaggawa daukan wannan aikin a canza wani umarni da shi ko a canza wani hanya da shi ba, domin shi aiki indai labari ne na aiki ga abin da muka ga ana yi, to tana iya wani uzuri ya sa hakan din, wani sababi ya sa hakan din. Wal aqwalu la muktamala fiha min zalika, amma zantuka su irin wannan baya shiga cikin su, babu ihtimali irin wannan na cewa wani uzuri ya sa ya fada ko wani sababi ya sa ya fada. Al-thalith, na uku, anna al-qawla shar'un mubtada wa fi'luhu ada, maganar baki shar'un mubtada, shari'a ce tun farko da aka dafa. Wa fi'luhu ada, aikin ta kuma al'ada ce. Wa shar'u muqaddamun 'ala al'ada, shari'a kuma ana gabatar da ita kan al'ada. Kaji wani da ya hana, da yace ya hana wannan shari'a ne, amma da aka ganshi yana aikata wani aiki, wani al'ada ce, to ba za a dauki al'ada kuma a gwabata da shari'a ba. Don haka hanin nan shari'a ne, aikin nan kuma al'ada ne, don haka babu za kuma shari'a tana gaban al'ada. Garama duk a ajiye aiki kenan, kawai a ci gaba da aiki da abin da ya fada. Arrabi, na hudu, anna hadha alfi'la law kana shar'an lama tasattara bihi, wannan aikin da a ce shari'a ne da bai buya ba, da a ce shari'a ne da bai buya ba, da sai ya nuna a gani irin yadda yake, ku zo ku koyi sallah a wajena, to amma sai ya buya. Don mu gane cewa wannan ya shafe shi ne al'ada ce, ba shari'a ba ce. Malam yake wa hadha ikhtiyar ibn taymiyyah fil ikhtiyarat, wannan shine ra'ayin da Ibn Taymiyyah ya zaba a cikin Ikhtiyaratul Fiqhiyya wa Shawkani fi Sail al-Jarrar, da kuma al-Imam Shawkani a cikin littafinsa As-Sail al-Jarrar, da kuma Albani cikin Tamamul Minna, Allah ya musu rahama, wa ghairuhu. To amma wannan ra'ayin, kamar yadda malam ya ambata, ya saba ra'ayin jumhurin malamai, saboda malam akan fahimtar yake, shi yasa ya tsawaita akan ta, ya kuma dage ya samo malamin da ya dace da abinda ra'ayinsa ya abin Ibn al-Arabi, sai ya kawo mana zancensa sai ya dora. Amma zancen da ya fi inganci muka fi karkata zuwa gare shi, shine ra'ayin da malam ya ambata bai koye shi ba ya faɗa, ra'ayin jumhurin malamai wanda ya haɗa da Shafi'iyya da Malikiyya da Hanbaliyya, cewa idan cikin jini ne ya halatta, idan mutum fili ya je jeji gona, to ya kiyaye al-qibla, ya kiyaye ba ta baya. Amma idan a cikin gida ne, a cikin banɗaki ne, to wannan ya halatta ba a hana ba. Amma duk da haka, idan mutum zai yi ƙoƙari ya zama cewa ya yi abin da bai yi saɓani da kowa ba, domin ko a cikin banɗaki ne, in ka kalli kudu ka yi maganin kowa, in ka kalli arewa ka yi maganin kowa, shi ne fita daga saɓani, shi ne ba ka rigima da kowa kenan ko. To in ka zo gina gidanka za ka yi banɗaki, to sai ka yi ƙoƙari shaddan nan ta zamani, in za ka yi ta, ta kalli kudu ko ta kalli arewa, ko ta zama ce ko ta tsakumo, ka yi iya bakin ƙoƙarinka. In kai haka, to wannan wato ka nuna tamassukinka da ƙoƙarin kiyayewarka da shari'a. Amma idan ka shiga banɗakin wasu ka sami shaddar a haka, to kar ka zo kana rigingine ko shaddar zama, tunda cikin banɗaki ne, zauna mata kawai yadda take, ai ya halatta shikenan. Amma an gane, saboda yanzu in muka tafaka wannan fahimtar ma, muka dage muka ce kawai haramun ne, muka tashi anan kawai haramun ne, kawai fuskanta al-qibla ko a cikin banɗaki ne, kaga an tara mutane hankali a garin nan ko ba ka ba? Wata shaddar haka take, inda shaddar tsugunan nan, ya za ka kalli arewa. wanda ta zama zaka iya dan tosarawa ka abin amma na zaka sa kafarka ta tsugunan nan ai kaga aiki ya same ka ko ko kuma aje ai ta fashe fashe da gobe da safi alhalin jumhurin malamai sun tafi akan cewa ya halatta an gane dan haka Allah ya saka malam da alkhairi ya bashi lada amma ba ma tare da shi akan wannan fahimtar muna kan fahimtar cewa idan a cikin gini ne ya halatta in a sarari ne a fili ne ya haramta kuma shine aiki da dukkan dalilai ya haramta a fili saboda hadisin Abu Ayyub ya halatta a cikin gini saboda hadisin Abdullahi dan Umar sai zama kowane hadisi yana aiki amma idan ka tafi akan ra'ayin malam to hadisin Abdullahi dan Umar kenan baya aiki kwata-kwata hadisin Jabir dan Abdullahi baya aiki kwata-kwata kuma ka'ida tana cewa i'malu dalili aula min ihmalihi aiki da dalili ya ta ace a watsar da shi kuma sannan mazhaba ce ta jam'i ba mazhabar tarjihi ba a rinjayar a hada dalilai duka aiki da su yafi akan a rinjayar da wani akan wani aqqa'uhum indal wudu'i kurakuran mutane yayin alwala awwalan na farko aqqa'ul la khilafa fiha kurakuran da babu sabani na farko at-talaffuz bin niyya kuskuren yin furuci da niyya wan niyyatu mahalluha alqalbu malan yace niyya gurbinta zuciya ne وهي من الفروض التي لا يصح الشيء الا بها كان daga cikin farillai da abu baya inganta sai da ita amma abun na ibada nan malam da yace a shehu ya hada komai kenan alhalin akwai abubuwan da suna yiwa ba niyya yanzu ana bin ka bashi wani yaje biya ma baka sani ba sai a ce bai biyu ba eh to ana bin ka bashi a shagon shinkafa da wake wani yaje tambaya ana bin wani bashi aka ce ana bin ka bashi ne nawa ne kaza ne sai kirga kawai sai ya biya sai aka je aka ce maka wani ya biya maka bashin ce wani mai hada shi zai biya min bashi ni ban yarda ba ni ban yarda ba to duk wurin da zaka yi za a ce bashin da biyo ne an biya sai da ka kashe wajen yan sanda ka ce dan me ya biya maka bashi amma an biya bashi dan haka akwai abin da ko ba niyya yana yiwuwa yanzu idan rigarka da fitsari sai ruwan sama ya maka tsinannan duka shikenan ko baka yi niyyar wanke fitsari ba wanki fitsari yawon ku to kaga anan da malam yace niyya abu baya inganta sai da ita da ba abu ya kamata yace ba sai ce ibada ba ta inganta sai da niyya amma abu kan akwai abin da yake inganta ba da niyya ba wala yajuzu talaffuzu biha baya halatta ai furuci da niyya li'annahu lam yunqal anin nabiy sallallahu alaihi wasallama saboda ba a rawaito ba daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi cewa yana furuci da niyya wala an ashabihi ko daga sahabbansa at-talaffuz biha yillafazi da niyya la fi hadithin sahihin wala da'ifin ko a hadisi ingantacce ko a hadisi mai rauni babu wala anil a'immatil arba'a hakan nan ba wanda cikin manya-manyan malaman nan guda hudu Abu Hanifa da Maliku da Shafi'i da Hanbali ba wanda aka rawaito aka ciro daga gare shi cewa yana furuci da niyya in zai yi sallah ko alwala Allahumma inni nawaitu alwudu'a Allahumma inni nawaitu salata az-zuhri arba'a raka'atin ma'a al-imami fi masjid matsango ba a yanda aka rawaito an gane ko niyya tana zuciya an gane qala ibnu taymiyah yace watajibu an-niyyatu li taharati al-hadathi wajibi ne idan mutum zai yi tsarkin hadasi yayi niyya tsarkin hadasi shine alwala ko wanka na tsarki al-akbar wal asghar ko babban tsarki wanka ko karamin tsarki alwala lal khabath amma banda tsarkin dauda wanke fitsari a jikin rigarka ko a jikinka ko a wurin da zaka yi sallah wannan ba sai da niyya ba ma allaka min najasatin abin da ya rataye na najasa a jikin mutum ko a tufafinsa ko a wurin sallarsa wa huwa madhhabu jumhurul ulama malai yace wannan ita ce madhhabar jumhurul malamai wala yajibu nutquhu biha furutunsa da niyya bai ba wajibi bane sirran bittifaqin a'immatil arba'a koda a sirrance ne da ittifaqin malaman nan guda hudu wa shadda ba'dul muta'akhirin amma wasu daga cikin malaman baya baya shadda wato sun kadaita sun zo da wani bakon abu fa aujaba nutqa biha an samu wani wanda ya kadaita ya wajabta furuci da niyya wa huwa khata'un ibn taymiya yake kuma kuskure ne mukhalifun lil ijma' ya saba wa ijma'i furuci da niyya har ma a wani ibn taymiya yake cewa ai ya saba wa hankali ma in mutun yace in zai yi alwala ko in zai yi sallah sai ya fada cewa zai yi ya saba wa hankali ma yace yanzu in zaka ci abinci tsakani da Allah sai ka ce na daura niyyar cin abinci loma hudu ko loma daya kuma in tauna sannan in murguda sannan in hade sannan ya shiga ciki na in zaka ci kawai zaka yi to niyya duk wanda zai yi zuciyarsa ce take yunkura da abu tai aniyar abu to shikenan sai ya aikata shi to wannan kuma shine niyya ba fada a baki ba amma umra ana fada a baki haji ana fada a baki yankan layya akan fada a baki yankan suna babu laifi a fada a baki an gane ko yawa saboda an ji umra manzo suna ce Allahumma labbaika Allahumma umratan ya Allah amsa warka umra zan yi haji an ji ya ce labbaika Allahumma hajja an gane ko haka layya an ji na cewa Allahumma hadha minka wa laka anni wa an ahli baiti ya Allah wannan daga gare ka na samu kuma na yanka ne domin ka ka karba mini madadina da iyalan gidana to an ji waɗannan abubuwan guda uku daga Annabi sallallahu alaihi wasallama dan haka su ne wuraren da ake furta niyya duk da su ma ba za a ce niyya ba su ma zance wanda yake mai inganci shine na zahiri ba niyya bane shi na umra da haji ana ce masa harama shi kuna na layya yana cikin karatun yanka amma niyya tana zuciya na kowannen ba Allahu ta'ala a'lam saboda kurewar lokaci za mu dakata daga wannan gaba abinda muka yi daidai Allah ta'ala ka tara mu cikin ladan sabon da nufin Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa nasta'inu bihi wa wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya da mu baki daya amin yana neman addu'a ta da ƴan uwa musulmai Allah ya biya musu bukatunsa ubangiji Allah ta'ala ya biya maka bukatunka na alkhairi duniya da lahira Allah ya saukake maka yau haka abin da kake nema wannan kuma yayi rubutun amma rubutun ba zai karanta ba gaskiya ko yana magana akan wani ne yake sata to amma sai bai mutum bai fito yadda za a gane ba a ƙarshe sai ce alhakin akan wa yake to kaga tunda ba a gane mai kake so ka ce ba ina za a san alhakin akan wa yake don haka rubutun naka bai yi kyau ba sai ka sake rubutawa da hannun dama ko kuma ka ba wa wani ya rubuta maka wala Allah na faɗa haka ne don ya san cewa ba a iya karanta rubutunsa ba domin shi zai san dumai rubutun da ya san da shi ake Allahu ta'ala a'ala Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait laka alhamdu ala ma qadait wa laka ash-shukru ala ma atait نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا وأيد بالحق أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وأعينهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه رضى اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.